إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على إمام المتقين ورسول رب العالمين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك، إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، وبعثت مقاما يقبطه الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بركم مدافع دعاء أولنا رانا تفرقوا توتر رمضان نوانا الشيكرة تدبو تهجرة النبي صلى الله عليه وسلم تجمدت دعاء مدينة تدبو لتريه دعاء أربعين دبطي مزامي مجلسي نفرقوا نمجالس من تفسير القرآن دمكي أدكا وتر رمضان awannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na Kano. Allah ya ƙara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi.
Amin.
Na farawa da godiya ga Allah tabaraka wataala da ya sanya mu muka sheji farawa wato farkon wannan wata. Alhamdulillah awwalan wa akhiran. Mun kuna ka addu'a san Allah madaukakin sarki da isar da mu watan Ramadan. Gashi Allah ya isar da mu, Allah ya ba mu tsawon rai har mun sake ganin wani Ramadan din bayan wani Ramadan. Wannan ni'ima ce babba da muke gode ma Allah a kanta. To kamar yadda muka roƙi Allah kan Allah ya sanya mu ga watan Ramadan, haka muka roƙe shi kan Allah ya mana muwafaka da mu tsaya a cikinsa da kyakkyawan aiki na azumi bisa imani da neman lada da sallar tarawih da karatun alqur'ani da sauran ayyukan ibada bisa imani da neman lada. Muna roƙo kamar yanda Allah ya amsa addu'an mu ya nuna mana watan Ramadan, haka nan ma Allah madaukakin sarki ya nuna mana ya karba addu'an mu a cikin samun yin wannan ibada inda Allah madaukakin sarki yake so. Kuma ya yarda da mu a cikin wannan wata ya sanya mu cikin ittacin bayansa. To kamar kowace shekara mukan yi gabatarwa a kan wato muhimmancin kusantar Alƙur'ani a cikin watan Ramadan, saboda mu ji da ƙara tunatar da kawukanmu wannan wato alaƙa da muke rayar da ita a cikin watan Ramadan na kusantar Alƙur'ani ta hanyar yin majalisai na tafsirin Alƙur'ani da kuma karatunsa a cikin sallar tarawih da ƙoƙarin yin sauka daidai gwargwado a cikin sallar tarawih da kuma yanda ɗaiɗaikunmu kowa yake da nasa wurdi na tilawar Alƙur'ani a cikin wannan wata. Wannan tunatarwa tana da muhimmanci saboda wato alaƙar da ke tsakanin azumi watan Ramadan da Alƙur'ani. Inda watan Ramadan watan Alƙur'ani ne, kamar yanda Allah yake shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Watan Ramadan wanda aka saukar da Alƙur'ani a cikinsa. Saboda haka watan Ramadan wata ne na Alƙur'ani. Kuma asali a cikin wannan alaƙar samu da kusantar Alƙur'ani daga abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ne, kamar yanda ya zo a hadisin Abdullahi ibn Abbas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ajwadanna, ya kasance shine yafi ko waɗannan mutane kyauta. kana ajwada ma yakunu fi ramadan mafi kyautar da baiwar da yake yi a cikin watan ramadan wa kana jibrilina yalqahu jibril yayin da jibril yake haduwa da shi fa yudarisahu alquran sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bitar alqurani tare da malaika jibril to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya hadu da malaika jibril to ya kasance yafi yawan yafi wato yawan kyauta da karfin kyauta fiye da iska wanda aka take ta tana bugawa wanda take daukan komai da komai wato to wannan ya nuna cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowane dare kamar yadda ya zo ma a cikin riwayar kowane dare malaika jibril yake zuwa yake mudarakar alqurani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har a shekarar da ya zamanto ita ce shekarar sa ta karshe suka yi khatama har guda biyu ta a tsakanin sa da malaika jibril to wannan ya nuna cewar ya nuna ma magabata na kware kan wato in wannan wata ya zo su fuskanci alqurani sai daga cikin wato malaman imamu malik ibn shihab az-zuhri muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri babban malamin hadisi ya kasance yana cewa watan ramadan tilawar alqurani ce da ciyar da abinci tilawar alqurani ce da ciyarwa ya dauki wannan kage daga yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana waɗannan abubuwa guda biyu tilawar alqurani tare da malaika jibril kuma yawan kyauta yawan kyautar ta kowace fuska to dan haka ya kasance sauran magabata su ma haka suka kasance suna mayar da hankalinsu akan tilawar alqurani ba a so mutum ya zamanto al'adarsa ya rinka saukar alqurani kasa da kwana uku yana saukewa saboda hadisin ibn mas'ud cewa wanda bi ya karanta alqurani bai sauka kasa da kwana uku to bai samu fahimta ba dan haka amma banda a watan ramadan kam mutum zai yi tilawar alqurani gurgudan iko magabata na kwarai akwai waɗanda suke sauka har sauka 60 kamar yadda Imam Shafi'i yake sauka ta rana da sauka ta dare akwai wanda kuma yake sauka 30 sannan yake sauka 33 sauka a kullun da rana sau daya sannan in goman ƙarshe sun zo a cikin sallar tarawih da yake yi a duk kwana uku yayi sauka sai yayi sauka 33 kamar Imam al-Bukhari Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari al-Majirin waɗannan magabata wanda ya rubuta mana Sahih al-Bukhari wanda suke ganin kan cewar ake magana akan cewa ba a da ruwa da shi ba a da tsaki da shi sai da alqur'ani to ga alaƙarsa da alqur'ani shi yafi ka sanin alqur'ani shi yafi ka kusa da alqur'ani baka sami irin wannan martabar ta alaƙa da alqur'ani ba Imam Malik rahmatullahi alayh idan watan Ramadan ya zo duk shekara muna maimaita wannan yana barin majalisin karantar da hadisi da majalisin amsa fatawa ya fuskanci karatun alqur'ani daga mushaf tare da cewa muhaddisi ne amma ya fuskanci karatun alqur'ani daga mushaf domin karatun alqur'ani daga cikin alqur'ani ya fi lada duka karatunsa da zuci kamar yadda wata ran muka yi bayani a cikin majalis din mu a wannan masallaci mai albarka cewa lawar alqur'ani da tafi kowace daraja ita ce mutum ya karanta alqur'ani a cikin sallah ya zamanto wurdinsa na karatun alqur'ani ya sa shi a cikin sallah sawa'un sallar farilla ko sallar nafila ko sallar dare ko nafilar dare ko nafilar rana ya zamanto yana tilawar ta alqur'ani a cikin sallah to wannan shine daraja mafi daukaka ta tilawar alqur'ani saboda ta hada karatun alqur'ani a cikin sallah da hasana da ake samun ta 30 karatun alqur'ani ga kuma karanta shi a cikin sallah martaba ta biyu shine mutum ya karanta shi daga cikin mushaf daga cikin alqur'ani saboda ya hada ibada guda biyu ibadar karatu da kuma ibadar kallon alqur'ani domin kallon bakin alqur'ani shi kansa ibada ce ita yin wannan ibada ne saboda waɗannan harufa da aka rubuta alqur'ani da su daga wajen Allah suke saboda haka kallon su su ma ibada ne so sannan martaba ta uku mutum ya karanta alqur'ani daga hadda a zuciyarsa ba tare da yana kallon mushaf ba Imam Malik in Ramadan yayi sai ya fuskanci karatun alqur'ani daga mushaf haka shi kuma ata da tabinu da amata sadusi shi kuma idan watan Ramadan ya zo sai ya maida hankali wajen tafsirin alqur'ani wanda ya nuna kan cewar alaƙar magabata da alqur'ani ba ta tsaya akan kawai tilawarsa ba bal hadda tafsirinsa a cikin watan Ramadan domin daga cikin fa'idar wato yin tafsirin karatun tafsirin alqur'ani da karanta shi shine kofofin fahimta suna buɗuwa yayin da mutum yake cikin ibadar azumi saboda ita ibadar azumi tana nesanta mutum daga tasirin shaitan a garin shi saboda miyagun shaidanu ana kulle su cikin watan azumi sannan waswasi da zai zo ma mutum shaidan yana yi ma mutum waswasi amma ƙarfin waswasin shaidan ba kamar yayin da mutum ya ci ya ƙoshi ya biya buƙatun sha'awarsa ba yayin da mutum ya zamanto ya guji ya ƙaurace ma sha'awar ci da sha da sha'awar iyali to wannan yana sa zuciyarsa tana karkatuwa ya zuwa ga ma'anoni masu ɗaukakan ma'anoni irin ma'anonin da ke cikin alqur'ani yadda idan ya zamanto ya tashi cikinsa ya samu biyan buƙatar saboda haka ya zamanto cewar tafsirin alqur'ani a cikin watan ramadan yake da wannan ma'ana saboda tasirin ma'anar ma'anonin alqur'ani yayin da mutum yake azumi to ya fi bisa tasirinsa yayin da ba yana cikin azumi ba saboda haka irin abubuwa da ake samu na wato kusanta ya zuwa ga Allah kyakkyawan hali na samun tsoron Allah da kushu'i na kaskantar da kai ganin girman Allah da ganin da jin gwaɓin maganar Allah da wato farin ciki da kyakkyawan alƙawarin Allah da kuma tsoro tsorata da razana daga irin narko da yake zuwa a cikin alƙur'ani yayin da mutum yake cikin azumi yake karanta su ko ake karanta masa a cikin tafsirin alƙur'ani sun fi tasirantuwa a cikin zuciyarsa fiye da a wajen azumi to duk waɗannan suna daga cikin shawahid da ya nuna kusantuwar magabata na ƙwarai da alqur'ani kuma Allah madaukakin sarki ya yi mana taufiki a wannan ƙasa tamu na wato yin tafsirin alqur'ani a cikin wannan wata na ramadan a masallatai da majalisai wanda yake kusantar da al'umma ya zuwa ga wato albarkar alqur'ani yana kusantar da al'umma ya zuwa ga albarkar alqur'ani na farko dai za a yi amdul tafarkin waɗannan magabata na ƙware kuma koyaushe aka raya abin da yake sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tafarki na magabata na ƙware da suke riko da shi daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wato zai zamanto mabudi ne na alkhairai ga al'umma sannan na biyu wato ana samun wato dama ana samun tawfiki na samun amsawar addu'o'i saboda majalisai da ake karantar da alqur'ani musamman in a cikin masallatai ne to waɗannan majalisai sun sifantu da sifar hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga riwayar Abu Hurairah radiyallahu anhu cewa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum illa ghashiyatuhumur rahma وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده يجي متاني بالسبع حقوة أتكين تاكي لكي تكين تاكونا الله با سنا كرن كبتاكا الله سنا يين در سنسا أكن كانونسو فاكي رحمة تالين لبيسو فاكي رحمة تالين لبيسو كما ملائكو سن لين لبيسو دفكا فكانسو kuma sakina wato nutsuwa ta imani ta sauka a gare su kuma Allah ya ambace su a wajen waɗanda suke wajen suke tare da shi Allah ya ambace su a wajen waɗanda suke tare da shi su wane ne waɗanda suke wajen Allah su ne mala'iku makusanta da annabawan Allah manzanni irin su mala'ika jibrilu da mika'ilu da israfil da irin su annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da su annabi ibrahim da annabi musa da sauran waɗannan manya-manyan annabawa da ma annabawan Allah baki daya to Allah ya ambace zai rinka ambaton su a wajen su yace ga wani da wani suna ɗakin Allah a ambaci mutum da sunansa da sunan mahaifinsa Allah ya ambata ma waɗannan manya-manyan bayi nasa da zaman to kan cewa sun san da kai da zaman to cewa sun san da kai yanzu ka ji mutum idan aka ce ai mataimakin shugaban kasa ya zo gari ai a wajen mata da aka shiga wajen mataimakin shugaban kasa sai aka ce sai aka ji mataimakin shugaban kasa yana cewa ina wani kuwa kun aka zo aka gaya masa yanda zai ji farin ciki yanzu a ce har an san da mu mataimakin shugaban kasa har ya san da mu ya tuna da mu to wannan rabbus samawati wal ardi yake ambatonka ko ba a wajen kowane gama garin mutane ba a wajen almalaul a'la a wajen almalaul a'la waɗanda suke kowa yana farin ciki akan muwalati daga gare su da jibuntarsu da jibuntar lamarinsu ko ya samu cetonsu ranar alkiyama domin waɗannan bayi na Allah suna ceto mala'iku suna ceto annabawa da manzanni suna ceto bayin Allah salihai suna ceto saboda haka wannan yana daga cikin albarkar da ake samu a cikin samar da irin waɗannan majalisai a cikin watan Ramadan kuma Allah maɗaukakin sarki muna gode masa da ya albarkanci ƙasarmu da samun irin waɗannan majalisai wannan kuma yana daga cikin albarkacin magabatanmu magabatanmu a wannan ƙasa tun daga irin su Shehu Usmanu Dan Kudiyo har aka gangaro har manya-manyan magabata waɗanda suka zo suka assasa irin wannan karatu kamar irin waɗanda suka assasa shi a nan garin a gidan ayaka sai sannan ya koma gidan sarki da irin su Malam Abubakar Gumi wanda shi ma ya tayar ya assasa shi ya rayar da shi a masallacin Sultan Bello abin nan yake tafiya shekaru aru-aru har yanzu wannan sunna sai ma karuwa take yi muna godiya ga wannan ni'ima kuma muna tawassuli zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala cewa sakamakon irin wannan majalisai da suke mahallin kallon Allah ne mahallu nazarillah su ne wuraren da Allah yake kallo a bayan ƙasa to Allah zai saukar da rahmatsa ga wannan ƙasa tamu irin ƙalubale da barazana da fitintunu da suka danno kai a cikin wannan ƙasa tamu Allah ya maganta mana makiya da suka fuskanci wannan ƙasa tamu da mummunan kaidi suke nufinmu da sharri da kaidi Allah maɗaukakin sarki ya ije mana sharrinsu da kaidin su fitintunun da suke nema su kunno kai a cikin wannan ƙasa tamu Allah ya kawar mana da su albarkacin waɗannan majalisai kuma ina kira ga 'yan uwa cewa yayin da muke cikin wannan majalisi muna kyautata ƙaunar Allah cewa addu'o'inmu karɓaɓɓu ne saboda mala'iku suna wannan suna irin wannan majalisi da nassun wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam to in kuma mala'iku suna waje ana ƙaunar cewar idan kai addu'a Allah zai karɓa saboda za su ce amin a cikin addu'arka shine abinda alqadi iyad ya faɗa wajen fassara hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa idan kuka ji carar zakara ku roki Allah daga falalarsa domin ya ga mala'ika ne alqadi iyad ya ce wato wannan shaida ne akan cewar ganinka da yayi na mala'ika ya nuna halartar mala'ika a wannan yayi to idan kai addu'a ka roki Allah falalarsa shi wannan mala'ika zai ce amin saboda haka ana kaunar addu'a za ta zama to karɓaɓɓa to muna fata Allah maɗaukakin sarki ya karɓi addu'o'inmu to kada mu gafala muna cikin majalisin ana karatu ka roki Allah Allah yana jinka ko mala'ikun Allah da Allah ya sanya a wannan majalisi su ma suna jinka za su ce amin akan addu'arka ballantana kuma yayin da ya zamanto majalisin majalisi ne wanda ake yin sa bayan sallar farilla domin bayan sallar farilla mala'iku suna nan suna kan dukkan masallata a majalisin nan da suke suna cewa Allahumma fir lahu Allahumma arhamhu Allahumma tub alayhi Allah ka gafarta masa Allah ka jikansa Allah ka karbi tubansa a yanzu din nan da muke cikin wannan majalisi haka wannan abin yake faruwa amma matsawar mutum bai cutar da dan uwansa ba yayin da mutum ya cutar da dan uwansa sai su kale shi saboda haka a guji cutar da ƴan uwa a guji cutar da juna a guji bata zama a cikin masallaci koda da yin rihi ne wanda zai tayar da wari a cikin masallaci a guje shi in cikin ka ya murda ku ta waje domin daga kayi wannan mala'iku za su dakata saboda mala'iku su ma suna cutuwa daga abin da yake cutar da dan adam sannan kuma yayin da yake a cikin wannan wata yawan zaman mu zai zamanto a cikin wannan maji a cikin masallatai to a kiyaye da ladubban masallaci musamman kuma a cikin waɗannan ladubba gudun cutar ɗan uwanka da faɗace-faɗace da zage-zage da tayar da jijiyar wuya a jijiyar wuya a kan abin da bai kai ya kawo ba da kuma wato a ɗaukaka murya wanda za ta ɗauke hankalin waɗanda suke cikin ibada in ma ibadar sauraro wa in ma ibadar karatu wa in ma ibadar addu'a wa in ma ibadar sallah yanzu ka duba ka ga yanda masallata yayin da ake sallah an haɗu an yi shiru musamman sallar da ba a bayyana karatu an yi shiru an yi tsif an nutsu a cikin karatun alƙur'ani da tasbihi sai ka ga wani ya sanya wa'azi a cikin ringing tone ɗinka ko ya sanya waƙa a cikin ringing tone ɗinka ka duba ka ga yanda wani yake tasiri a cikin nutsuwar masallata to haka zalika nan fa idan mutum yana zaune yana karatun alƙur'ani ka dame shi da surutu ko ka dame shi da abin da zai ɗauke hankalinsa daga wannan ibadar da yake yi haka nan zai za ka shiga cikin waɗanda suke cutar da shi yasa a kula da waɗannan ladubba na masallaci sannan kamar yadda muka ce alaƙar wannan majalisi wannan wata da alƙur'ani to a kula da ladabin alƙur'ani yayin da ake cikin wannan majalisi wannan wata ana yawan kusantar alƙur'ani a sawa'un wajen tafsiri kaga an ɗauki alƙur'ani ɗin ana dubawa ko kuma lokacin da ake tilawa yayin da mutum yake zaune a masallaci yana jiran sallah bayan sallah ko kuma lokacin da ake sallar tarawih da waɗansu suke ɗaukan alƙur'ani suke riƙewa duk wannan yana sa ya wajaba mu san cewar fa alƙur'ani ɗin nan yana daga cikin alfar abubuwa na alfarmar Allah yana daga cikin hurumatillah wanda Allah ya ce zalika man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairun lahu inda rabbih wanda duk wannan Allah ya ce wanda duk ya girmama abubuwan alfarma na Allah to wannan yana daga cikin yafi alkhairi wato shine alkhairi a gare shi kuma ya ce zalika man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub wanda duk ya girmama alamomin addinin Allah wannan yana daga cikin tsoron Allah zuci to alqur'ani yana daga cikin alamomin addinin Allah ka girmama shi kar ka bijirar da shi a inda za a tozarta shi ka kula da inda za ka ajiye alqur'ani in za ka tashi ko ma in kana karatun nasa kar ka sanya kar ka ajiye shi a inda wani da inda yake tafiya hankalinsa bai kai ba ita ka alqur'ani ka cuci bawan Allah ka cuci musulmi ka tashi ka kai shi cikin hali wanda zai taka alqur'ani da ji wannan musifa da ya tsakane shi ta isa duk da ba laifinsa bane amma kai ne ka sabbaba wannan ko da ka guji wannan a guji abin da zai sa a tozarta alqur'ani saboda tozarta alqur'ani yana daga cikin wato keta alfarmar da Allah madaukakin sarki ya daukaka to da wannan a bayani yake maraba ga majalisi na farko wanda zamu yi na tafsirin alqur'ani a cikin inda muka tsaya a Ramadan da ya wuce ranar 28 ga Ramadan din bara mun tsaya aya ta 22 a cikin suratul zumar kuma yau insha Allah za mu tashi aya ta 23 a cikin suratul zumar sai dai kafin mu fara akwai sanarwa na gidajen talabijin da na rediyo da za su rinka saka waɗannan karatuttuka da muke yi a wannan masallaci mai albarka da waɗanda suka dauki nauyi Allah ya karba daga gare su ya saka musu da alkhairi akwai a tashar Facebook da tashar YouTube live wanda za a iya bin karatun live wannan masu daukan nauyi masu hidimar kenan ƴan uwa Allah ya saka musu da alkhairi waɗanda suke wannan hidima da kuma ƴan uwa da suke bayar da data wanda ake ta yaɗa karatun a cikin sa data ba ta yankewa sai kuma na biyu tashar Sunna TV shi kuma wani bawan Allah ya dauki nauyi har yanzu ba a tabbatar da lokacin ba ko sai kuma Africa TV daga 5 zuwa 6 daga 5 zuwa 6 sai kuma Africa TV su kuma daga 5 zuwa 5 da rabi na yamma su kuma kamfanin insurance musulunci ta nur ta kafin su ne suka dauki nauyi Allah ya saka musu da alkhairi sai gidan television din Al-Wisal su kuma daga karfe 9 zuwa karfe 10 na dare shi kuma cibiyar TM Yola ta ayyukan alkhairi ita ce ta dauki wannan nauyi Allah ya saka musu da alkhairi sai kuma Manara TV television din Manara su kuma daga karfe 7 zuwa karfe 8 su kuma kamfanin badawiya na magunguna su suka dauki nauyi Allah ya saka musu da alkhairi kuma shi yake ba mu gas din da ake sanya ake guda ake tayar da generator musamman lokacin sallar tarawih da sallar tahajjud da ake kunna wato air condition sannan gidan television din tambari daga karfe 9 zuwa karfe 10 su kuma dan uwa honorable Abdullahi Mahmud Gaya shine ya dauki nauyi Allah ya saka masa da alkhairi sai kuma gidan television na Saira Movie ha su kuma daga karfe 6 zuwa karfe 7 shi kuma wani bawan Allah ne ya dauki nauyi Allah ya saka masa da alkhairi shi kuma Africa TV radio su kuma daga karfe 10 zuwa karfe 11 na dare kuma chairman badawiya kamfanin magani na badawiya Nigeria limited su suka dauki nauyi Allah ya saka masa da alkhairi sai gidan radio guarantee daga karfe 10 zuwa karfe 11 na dare shi kuma shugaban gidan rediyon MD na gidan rediyon Alhaji Hafiz shine ya dauki nauyi Allah ya saka masa da alkhairi shi kuma dai gidan rediyon guarantee su kuma daga karfe 3 zuwa karfe 3 da rabi su kuma dan tata plastic su ne suka dauki nauyi Allah ya saka musu da alkhairi sai gidan rediyon guarantee kuma dai daga karfe 5 zuwa karfe 5 da rabi na asuba su kuma Alhaji Awolo Abdullahi Rano shine ya dauki nauyi Allah ya saka masa da alkhairi sai gidan rediyon aminci daga karfe 9 zuwa karfe 10 na safe Alhaji TM Yola shine ya dauki nauyi Allah ya saka masa da alkhairi sai kuma dai har wa yau gidan rediyon aminci dama suna sawa daga 11 zuwa 12 na dare tun ma kafin Ramadan su kuma kamfanin Gerawa su ne suka dauki nauyi Allah ya saka musu da alkhairi sai gidan Radio Legend FM da Daura karfe 7 da rabi zuwa 8 da rabi na dare su kuma wani bawan Allah ne ya dauki nauyi Allah ya saka masa da alkhairi sai kuma gidan Radio Jalla karfe 9 zuwa karfe 10 na safe shi ma wani bawan Allah shi ya dauki nauyi Allah ya saka masa da alkhairi sai gidan rediyon Rahama daga karfe 1 zuwa karfe 2 na rana mataimakin shugaban majalisar dattijai sanata Barau Jibril Maliya shi ya dauki nauyi Allah ya saka masa da alkhairi sai gidan rediyon Express su kuma karfe 3 zuwa karfe 4 na yamma su kuma kamfanin Azman Oil and Gas suka dauki nauyi Allah ya saka musu da alkhairi akwai kuma gidan rediyon Arewa wanda Silver Rice suka dauki nauyi su ba lokacin ba tantance lokacin ba kuma na karshe gidan radio DCMS radio su ma ba a tantance lokacin ba Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya sanya wannan ya zama to sadaka jariya kuma Allah ya sanya wannan yaɗa karatu da ake yi ya zama to alkhairi da albarka ga al'umman nan tamu ya zama to sanadiyar samun saukar rahmar Allah a cikin al'umar saboda koyaushe ya zama to kullun ana jin ayoyin Allah ana karanta su a cikin al'umma wannan sanadi ne na saukar rahmar Allah a cikin Allah ya karba mana arama bismillah amin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وعذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
الله أكبر الله تعالى يكي الله نزل أحسن الحديث الله شيني يسوكر دمتي كاون زنشي كتابا wannan mafi kyawun zance shine littafi mutashabiha ne kama da juna masani abun biyantawa abun yawan maimai abun maimaita shi taqsha'u minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum fatu na waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu suna makyarketa daga gare shi daga jin karatun wato daga wannan littafi kuma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah sannan fatun nasu da zukatansu su nutsu ya zuwa ga su nutsu a cikin ambaton Allah zalika shi wannan littafi ko kuma wannan hali na waɗannan bayin Allah da Allah ya sifanta da Allah wannan shine shiryar Allah yahdi bihi man yasha Allah yake shiryar da wanda ya so da wannan shiriya wa man yudlilillah wanda ku duk Allah ya fatar fama lahu min had babu mai shiryarwa a gare shi ayar da ta gabata wanda muka rufa tafsiri da ita a bara ta kare da fawailun lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dalalin mubin sananin azaba ya tabbata ga waɗanda zukatansu suke ƙeƙasassu daga ambaton Allah waɗannan su ne a cikin ɓata mabayyani yayin da Allah ya ambace su sai kuma Allah ya ambaci waɗanda su kuma halinsu bisa akasin waɗancan ne halin waɗanda zukatansu suke nutsuwa a cikin ambaton Allah to sai Allah ya buɗe ayar da tanwihi da kambama sha'anin alqur'ani da daukaka sha'anin alqur'ani Allah yake zantar da yake ba da labarin alqur'ani da kansa sai ya zama shi alqur'ani shine yake ba da labarin kansa da kansa kuma surar ta bude ne da kambama sha'anin alqur'ani tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim saukar da littafi daga Allah ne wanda yake mabuwayi mai hikima saboda haka surar ta zo ta bayyana girman alqur'ani sannan Allah madaukakin sarki ne yace Allahu nazzala ahsanal hadith sannan inna anzalna alaykal kitaba bilhaqq sannan wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum duk wannan bayani ne da surar ta kunsa na kirari da bayyana matsayin alqur'ani domin a cikin yin haka akwai bishara ga mu'minai akwai abin da zai faranta mu mu'minai rai akan cewa suna kan wannan littafi wanda yake mai irin waɗannan sifofi sannan kuma akwai raddi ga waɗanda suke daukan alqur'ani akan ba komai ba suke kamanta alqur'ani da tsuniyoyi da labaru waɗanda suke na mutanen da akan cewa shine alqur'ani Allah madaukakin sarki ya faɗa abin da yake ya kunshi raddi a gare su da kuma faranta rai ga mu'minai da kuma tabbatar da gaskiya tabbatar da haƙiƙa Allah yake Allah ya bude da ce da sifanta kan cewa shi Allah wato wanda yake shine mai shine wanda girman sa ba shi da iyaka shine ya saukar da wannan alqur'ani Allah nazzala Allah shine yake saukar da ahsanal hadith mashi kyawun zance mai ya sifanta alqur'ani da cewa ahsanul hadith alhadith ma'anarsa labari labari ana cewa zance amma hakikatan wato labari ne Allah shine ya saukar da mafi kyawun labari alqur'ani labari ne saboda an ce ba labari labari saboda abu ne wanda yake faruwa a cikin lokaci sai a ambace shi to alqur'ani labari ne domin ya kunshi labarin farkon halitta da ƙarshen halitta da labarin mutanen farko da labarin abin da zai zo nan gaba da labarin mummunan aƙibar waɗanda suka kafirta da labarin yadda Allah ya tsirar da waɗanda suka yi imani da annabawa da labarin masu matsayi a wurin Allah da labarin kuma wulaƙantattun bayi waɗanda yake suka kafirce ma Allah duk waɗannan labarurruka suna cikin alqur'ani saboda haka kuma labari ne wanda mafi kyawun labari domin labari ne na wanda yake shine mai cikakken sani da abin da ya faru duk abin da ya faru a bisa ji da ganin Allah ne wanda yake ko wani Allah sai dai ya kintata ko ya yi shaci faɗi ko kuma ya faɗa abin da yake kashi da wani shaida ta ilimi akan afkuwarsa kamar yadda ilimin tarihi yake ilimin tarihi babu wani shaida ta ilimi akan hakikanin abin da ya faru sai dai tafsirai daban-daban kira da haka malaman tafsiri malaman tarihi suna sassaɓawa wajen tafsirin abubuwan da aka haƙo aka gani na abubuwan da suka gabata wajen fassarar sai su sassaɓa amma labarin Allah kuwa ɗaya ne domin shine wanda yake dukkan abin da ya faru a bisa saninsa ne da jinsa da ganinsa kamar yadda Allah ya ce wala yunabbi'uka mithlu khabir babu wanda zai baka labari irin wanda yake mai cikakken sani to sannan kuma akwai umarni da hani to umarni da hani ba labari bane amma alqur'ani annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ba da labarin umarnin Allah da hanin Allah a cikin alqur'ani saboda haka a nan wajen alqur'ani labari ne mafi kyau sawa'un a cikin abin da ya ba da labarinsa ko a cikin umarninsa da hannunsa wannan kamar yadda Allah ta'ala yake ne a cikin suratul yusuf nahnu naqussu alayka ahsanal qasas muna baka kissoshi waɗanda suke su ne mafi kyawun kissoshi da abin da muke wahayinsa zuwa gare ka na wannan alqur'ani to alqur'ani shine mafi kyawun zance domin dukkan abin da ke cikinsa na ma'anoni wato ma'ana ne waɗanda suke ingantacciya ma'ana ce wadda ta kunshi hikima ma'ana ce wadda ta kunshi wato shiriya ma'ana ce wadda ta kunshi bayanin gaskiya ma'ana ce wadda ta kunshi dauko muta wato kawar da mutane daga halaka ya zuwa ga tsira sannan a cikin lafuzzar sa ma shine mafi kyawun zance ya takaita a waje wanda yake takaitarwar ita take ya maimaita a wajen da maimaitawar ita ce take yanda ji sau da yawa mutane suna ganin aibi wajen maimaitawar zance amma banda idan maimaitawar nan ta zo a cikin alqur'ani duba ka ga a cikin alqur'ani yanda Allah ya samaimaita bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba ko wace ni'ima Allah zai fada yake fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba sai ka ce godiya wato wa'azin da ake yi akan butulcin akan wannan ni'imar daban ne da wa'azin da ake akan butulce ma waccan ni'ima saboda kowace in aka maimaita sai ka ji ana dada kwankwasar zuciyarka ne wanda kuma ni'imar Allah za ka butulce sai ka daga wanda yake da imani sai ya rusuna wala bi shay'in minni amika rabbuna rabbana nukadzibu wa lakal hamd babu wata ni'ima taka da muke butulcewa ya Allah kuma dukkan yabo ya tabbata a gare ka wanda kuma yake da imani ba sai a rinka kwankwasar zuciyarsa ya rinka jin damuwa ya rinka jin kunci yanzu ashe yanzu haka wannan ni'imar take ya ake na butulce idan bai zo yayi imani ba haka wannan abin bai ta damunta ya zama to cikin takura da kunci har sai yayi imani haka zalika ka duba cikin suratul mursalat wailun yawma idin lil mukazzibin alam nuhlikil awwalin thumma nusbi'uhum al akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimin wailun yawma idin lil mukazzibin alam nakhluqukum min ma'in ma'in kima aka ce wailun yawma idin lil mukazzibin sai har ma da aka zo aka ambaci innal muttaqina fi dhilalin wa uyun aka ce kulu wa shrabu hani'an bima kuntum ta'malu ka gani ni'ima ake fada yayin da aka ce kulu wa shrabu hani'an bima kuntum ta'malu aka sake maimaitawa wailun yawma idin lil mukazzibin wato wannan ya dace kuma yayin da ake fadan ni'imar waɗannan to waɗanda kuma suka karyata tsananin azaba ya tabbata a gare su to wannan bi yana daga cikin sifar ahsanul hadith wanda yake ya isa matuƙa wajen balaga da kurjini da gwaɗi sannan wannan sifa ta farko kenan cewa shi alqur'ani shine ahsanul hadith an sifanta alqur'ani da cewa zance ne labari ne auri da yawa fala'allaka baqi'un nafsaka illam yu'a'a fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadha alhadith asafa faji ayi hadithin ba'dahu yu'minun فويل فذرني ومن يكذب بهذا الحديث أفمن هذا الحديث أنتم أفمن هذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أفبهذا الحديث أنتم تعجبون دونا زنتين يكوتي ما ماشي دونا ذكر نص أن سفنت القرآن بشوا زنتيني سبوا زنتيني نا الله لا باريني إذا الله جل وعلا to sannan Allah ta'ala ya saki sifa ta biyu kitaban littafi ne wato ma'ana alqur'ani abin da killace shi ne a cikin littafi kamar yadda Allah ta'ala yake bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz fi kitabi wa innahu laqasimu fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun wato alqur'ani a cikin littafi wanda yake tsarrabe wato a cikin wannan ya nuna kan cewa alqur'ani din nan littafi saboda haka waɗanda aka saukar musu da shi sun zama to ahlul kitab ma'abuta littafi masu ilimi masu karatu kuma a cikin wannan akwai zaburar da al'umma kan a rubuce alqur'ani shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake da kutabul wahyi marubuta alqur'ani da Zaid ibn Thabit da Muawiya ibn Abi Sufyan da Salim Maula Abi Hudayfa suna daga cikin ke kutabul wahyi idan aka saukar masa da aya sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ku sanya ta a cikin surar da ake ambaton kaza da kaza saboda haka aka sanya alqur'ani a rubuce kuma aka ji shi a karance sai dai ba a tattara shi ba a matsayin mushaf an rubuta shi amma ba a tattara shi ba a matsayin littafi killatacce da a zamanin Sayyidina Abubakar wanda bi ishara daga sayyidina Umar radiyallahu anhu dan kar rasa alqur'ani ya zama to ijma'i na sahabbai ba wanda ya saba ba wanda ya inkari aka rubuce alqur'anin nan a zamanin sayyidina Abubakar kuma kofi din ya kasance a wajen Aisha radiyallahu anha a lokacin sayyidina Uthman lokacin sayyidina Uthman da tura aka karbo shi ya samu kutabul wahyi lokacin da ya zamanto an yi sassabani wajen tilawar alqur'ani saboda sababbin musulunci da suka shigo aka samu aka rubuta المصحف العثماني وندا اكي كوفي غدا 8 اكا ير اكا سوره شي زوا ga tarsa na al'umar muslimi wanda har yanzu akwai hoton kofi din wanda yake an samu wanda aka wanda yake library ta Armenia Armenia ko Azerbaijan ɗaya daga cikin waɗannan kasashe guda biyu wanda har yanzu akwai musa wanda yake killatacce wanda aka ajiye ta saboda haka alqur'ani ya zamanto littafi ne rubutacce kuma sai gashi har yanzu haka muke da shi a rubuce dan nadiyar wannan ilimi aka musulmi suka assasa aka kace masa ilmun rafi ilimi na rubutun alqur'ani ilimi na rubutun alqur'ani wanda an yi rubuce rubuce a waɗanda duk suke karanta fannin ulumul qur'an sun san masa'id kasidar da aka rubuta a ilmun rafi wanda yake fadan irin ka'idar yadda ake rubuta alqur'ani bisa wannan sifa da Allah ya faɗa ta alqur'ani a cikin wannan aya na biyu kuma na uku sifa ta uku Allah yake mutashabiha mai kama da juna alqur'ani yana da kama da juna ma'ana wato a wajen gaskiyar da yake faɗa da bayani da yake yi da kuma ganinta ta dance wato a ma'anoninsa da lafuzzansa suna kama da juna a wurin da ake tsawaita jawabi irin yadda ake tsaya wato kamar ayoyin Makka sun sifantu da gajarta ayoyin Madina sun sifantu da tsawo amma kuma duk sun yi kama da juna a wajen sun kunshi ma'anoni waɗanda suke madaukaka kuma sun dauki wato daɗin zance da fasaha da balaga irin yadda kowace ta dace da makami domin ita balaga wato kamar ji faɗi magana mai isa matuƙa shine ka faɗi magana wanda take akan kanta tana da fasaha sannan kuma ta dace da halin lokacin akwai halin da ake buƙatar gajar takaitawa akwai halin da ake buƙatar tsawaita zance akwai halin da ake buƙatar a ɓoye wani abu akwai halin da ake buƙatar a bayyana shi to a kowanne ya zamanto abinda ake a nan wajen shine ya dace da wannan hali shi ake kira balaga to saboda haka alqur'ani ya sifantu da wannan sifa shi yasa ya zamanto shi mutashabih ne mai kama da juna ne ba za ka zo kana karanta sura madaniya kace kai ayoyin sun yi tsawo wallahi ka jinshe ni bari na sauri in je sura makkiya mai kanana kananan ayoyi daɗin da kake ji a cikin ta sai ka ji shi kuma yayin da kuma ka shiga sura makkiya sai ka ji wani irin daɗi na daban kace ina ma tuntuna a can kake ba za ka taba jin bambanci ka taba jin kan cewa wannan ta zamanto tasirin ta daban yake a cikin zuciyarka bisa tasirin waccan mai kama da juna ne wannan yana daga cikin mu'jizar alqur'ani kuma sannan ya faɗi sifa ta ƙarshe sifa ta hudu wato masani wato abin maimaita shi domin almasani jam'i ne na tasmiya ko jam'i ne na musanna dukkaninsa ma'anan abu wanda yake biyu biyu ko in aka ce abu biyu ne to shi abu ne wanda ake maimaita shi domin lamba ta biyu ita ce mataki na farko na maimaita abu kamar yadda Allah ta'ala yake kuma rji'il basara karratayn sannan ka mayar da kallonka wata marra wajen wato bayan ka kalli sama sake kallon sama karo na biyu kaga sai ake amfani da karratayn wato karo na biyu to duk abin da aka maimaita shi to asalinsa abu ne wanda yake abin biyantawa an yi shi an sake yin sa to alqur'ani haka yake abin biyantawa ne ma'ana ana ma'anoninsa wato nau'i biyu ne in aka yi in aka faɗi wato sifar lada sai aka faɗi sifar laifi in aka faɗi kyakkyawan alƙawari na Allah na ni'ima sai kuma a faɗi narkon Allah da ban tsoronsa na uquba in aka faɗi halin ɗan aljanna sai a faɗi halin ɗan wuta in aka faɗi halin bayin Allah salihai sai a faɗi halin azzalimai da fasikai to haka alqur'ani yake biyu to sannan kuma abun maimaitawa ne a karanta shi a sake karanta shi kamar yadda sayyidina ali ya ambata a cikin hadisin Tirmidhi wala yakhluqu ala kasrati ar-rad al-qur'ani baya dakushewa a bisa yawan maimaitawa da littafi ne zaka samu mutum ya sauke shi da safi da rana sanadar darma ya sake yin sauka kuma inda Imam Shafi'i yake kuma jama'a sarku dauka fa Imam Shafi'i a wannan sai su Imam Shafi'i har yanzu akwai al-ramumi wanda suke haka har yanzu akwai al-ramumi wanda suke karatun al-Qur'ani haka akwai wani saurayi bana mantawa lokacin muna samari wanda yake yin shafa'i da wuturi da al-Qur'ani shafa'i ya juzu izi fi ashirin a raka'ar farko raka'a ta biyu izi fi ashirin da wuturi raka'a ta uku ya izi fi ashirin ya sauka akwai su to wanda zai rinka yin haka kullum daga lissafi ne zai sa ya haka akwai nobel da za ka yi masa haka akwai lissafin chemistry ko na physics ko na biology ko wani lissafi na shakespeare ko wani diwani na na turawa ko diwani ma na larabawa wanda za ka yi masa haka babu sai alqur'ani shi ne matsani abin maimaitawa ba yadda za a yi alqur'ani ya bishe ka bal yayin da ma kake ka saba da karatunsa lokacin nan kake son ka rinka yawan karatun nan yayin da ka guje shi shi ne za ka je maka nauyi amma daga ka dawo masa sai ka ji ya sake dawo maka ne sauki ya dawo matsani sannan sifa ta biyar ta fasha irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum halinsu shine fatun waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu suna makyarkyata wato jikinsu yana karkarwa ikar jikinsu na tashi daga abin da ke cikin alqur'ani wannan imma wato ko ta fuskar gwaɗin magana ka ji maganar cewar gaskiya ce ake faɗa sai wannan yayi tasiri a cikin jikinka har ka ga jikinka yana motsi yana karkarwa saboda tsorata da razana ko kuma tasirin tuwa da wannan gaskiyar da jalala da ke cikin alqur'ani ko kuma saboda narko da yake yi ban tsoro da tahdidi da tsan da wato ban tsoro da yake yi sai ya sanya ka ta tsorata ka razana hakim in wannan ga waɗanda suke musulmi da waɗanda suke ma ba musulmi ba waɗanda suke musulmi shi wannan sananne ne Allah ya bayyana sifarsu kamar yadda ya bayyana ana to hatta waɗanda ba musulmi ba suna ta wato alqur'ani ya ne musu wannan kurjinin yana bugun zuciyarsu da wannan jalalar ta wanda yake sai ya zama to shine mabudin shigar su cikin addinin musulunci kamar yadda ya faru da Hakim Ibn Hizam lokacin da aka zo da shi Madina a cikin ribatattun yaki na yakin Badar sai ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallan magriba yana karanta waqur wa kitabin mustur sai ya ji ya kai inda yake cewa am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal arda bal la yu'minun bal la yu'minun yace Allah da yake cewa shin an halice su ne ba daga wani abu ba ko ku su ne suka halitta ko ku su ne suka halicci sama da ƙasa bar ba sa sakankan cewa yace ta da qalbi an yatir zuciyata kamar ta tashi yace shine farkon shigar imani cikin zuciyata wannan ya tashi zuwa ga addinin musulunci shi yasa hatta kafirai ma waɗansu kuma in suka ji raunin sai ya bugi zuciyarsa kamar yadda ya faru da Utbah ibn Rabi'a da ya je ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam zan buji ran maka da abubuwa guda uku kun mulki kake so mu mai da kai sani kun kuɗi kake so mu tattara maka kuɗi ka fi kowa kuɗi kun kuma wannan abin da yake samun ka cuta ce ta tabin hankali mu samun maka magani yace ka gama yace eh sai ya bude masa surat hamim fusilat har sai da ya kai fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa thamud sai ya sa hannunsa ya toshe bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na hada ka da Allah na hada ka da zumunci kai shiru saboda yanda alqur'ani ya bige shi to saboda haka wannan sifa ce to waɗanda suka yi imani su kuma haka zuciyarsu sai ta tsorata suna makerketa sannan kuma da zu da fatin nasu da zukatan nasu sai su nutsu a cikin ambaton Allah yayin da kuma suka karanta abubuwa alqur'anin dai yayin da suka tsorata suka razana kuma idan abun karanta rai yazo musu nake kyawawan wa'adin Allah jalla wa ala sai ga zu sai ka ga kuma wannan makerketar da suke sai ga sun nutsu saboda sun ji bishara sun ji abin da zai faranta musu rai ambaton Allah ya sanya musu sun samu nutsuwa wato sai zukatan su nutsu a cikin ambaton Allah wanda shine ahsanul zikr to alqur'ani da yake sanya makerketa kuma shine yake sanya farin ciki da bishara sai kaga abinda za ka ji wani lokaci da sanya ka ka fashe da kuka wani lokaci kuma aka karanta ka sai ka ji kamar ka tashi sama dan farin ciki da murna da jin wani irin hali na tasiri da tasirantuwa da abin da zai faranta maka rai a cikin zancen Allah to Allah yake wannan alqur'ani shine shiriyar Allah ita ce shiriyar Allah wanda Allah yake shiriyar da wanda ya so shi wannan sufa ma'ana ta biyu ta zalika inna ai wannan hali na waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu duk aka karanta musu alqur'ani shine shiriyar Allah wato shine halin da waɗanda Allah ya shiryar da su wato ba halin waɗanda shaytan yayi tasiri akan su ba wanda dan sun idan sun ji maganganu ko kuma sun ji abin da zai tasiri a gare su sai hankalin su ya gushe su rinka hifice suna cewa wai sun samu shauki to wannan ba shine ainihin halin shiriyar Allah ba ba kuma shine tasirin ambaton Allah ba tasirin ambaton Allah na hakika shine wanda wannan wanda aka ambata ana ba waɗanda suke da'awar kan cewar suna samun hali wanda yake hali ba irin na sahabbai ba kaga mutum suna burgima wai da da'awar kan cewa sun tasirantu da ambaton Allah ko kuma suna hankalinsu ya gushe suna hali na kamar waɗanda suka kamar waɗanda suka samu tasirin aljanu irin waɗanda suka hau gori wannan ba shine shiriyar Allah ba shiriyar Allah ita ce wannan hali kuma aurare da yawa a cikin alqur'ani mun gani a yanda Allah madaukakin sarki yake faɗa innal ladina utul ilma min qablihi idza yusla alaihim yaquluna lil asani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula yaquluna lil asani yabkuna wa yadiduhum khushu'a to Allah yace wa man yudlil Allah fama lahu min hadi wanda duk Allah ya fitar da shi babu mai shiriya a gare shi to Allah ya kai mu gobe za mu tashi za mu maimaita abin da yake da alaka da wannan aya na waɗanda suke ganin kan cewar wannan aya wai madogararsu ce a kan raddin hadisin manzon Allah hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ƙarya suke da wannan da'awa ta su alqur'ani yana wani alqur'ani yana gefe su kuma suna wani gefe da Allah ya kasance Allah kar ya raba mu da alqur'ani Allah ya kasance ya hada mu da shi har zuwa lokacin da zamu shiga aljanna da cikin alqur'ani subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم نروك ان تكرم داچوا دا الخيران كا wannan wata Allah ka samu dace da yardarka Allah ka sanya mu cikin wadanda suke azumi suke tsayuwar daren Ramadan imanin wahyi saba Allah ka cikin magabatan mu Allah ka yi musu rahama Allah ka sanya ni'ima a cikin kaburburan su Allah mu kuma ka ba mu kyakkyawan karshe Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah ƴan uwan mu masu ne ƴan uwan mu waɗanda suke neman suke mana wasiki da yi musu addu'a Allah ka biya musu bukatun su Allah ka ba su kariya da kariyarka Allah ka taimake su da taimakonka Allah ka biya mana bukatun mu baki daya Allah ka amincar da mu daga dukkan sharri Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ije mana sharrin abokan gaban mu Allah abokan gaban addinin mu waɗanda Allah magautan wannan addini namu waɗanda suke waɗanda suke neman kawo mamaya akan wannan ƙasa tamu muna roƙon ka muna roƙon ka ya Allah ka ije mana sharrin shi Allah ka kare mu da kariyarka Allah ka ba mu azumi Allah ka ba mu aminci da amincinka Allah muna roƙon ka saukar da arziki da wadata a wannan ƙasa tamu Allah ka shirye shi wa gabanin mu ya zuwa ga abin da zai kawo ci gaban wannan ƙasa da zaman lafiya Allah ka ba mu shugabanni na gari a wannan ƙasa tamu a dukkan matakan mulki برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين